Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fahim. Alhamis 16 ga watan Mayu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka kamaru tare da wakiliyar mu Maimunatu Sado. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu sauraron mu barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin shirin yau da gobe wanda yau ya danganci ta'amuli da miyagun kwayoyi musamman tsakanin matasa waɗanda suke saidawa da waɗanda suke shaye-shaye akai wanda mun tuntubi shahararren likita na masanin magungunan gargajiya da kuma wato alkali wanda suke shari'a masarauta sai kuma babban mamba a jam'iyyar RDPC mai ci wato Sani Bala kenan wanda shi ma ya muka tattauna da shi game da wannan ta'amuli da miyagun kwayoyi wanda ke addabar matasa musamman a nan kasar Kamaru da irin rawar da ake takawa saboda kokarin wato ganin cewa an dakile wannan ta'amuli da miyagun kwayoyi da matasa ke yi a nan kasar Kamaru. Malaman mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fatan kowanne kuna cikin koshin lafiya. Malam Sani, a matsayinka na dan siyasa mun san cewa kana gwagwarmaya sosai a jam'iyyar mai ci a halin yanzu RDPC wanda mun san a nan kasar Kamaru dai ku kuke taka rawar gani. To a gaskiya ina buƙatar na mu tattauna ne game da ainihi wato yadda matasa suke siyar da miyagun kwayoyi kuma suke shaye-shaye miyagun kwayoyi. To a matsayinka na ɗan jam'iyyar RDPC wata rawa kuke takawa na kawar da ire-iren waɗannan matsaloli da ake samu a nan kasar Kamaru?
Alhamdulillah, waɗannan matsalolin din zan ce ba a nan Kamaru bane kawai, ba a nan Kamaru bane, abu ne da ya zo ma matasa ko ta ina. Ni na je ƙasashe da yawa na gani a Kamaru ma zan ce alhamdulillah, amma matakan da aka ɗauka a kansu sai a fara a yi musu nasiya tukuna. Domin shi wannan kwaya, idan yaro ya soma ɗaukan kwaya ko namiji ko na mace, ba da ƙarfi za a hana shi ba sai da nasiya. Idan an yi masa nasiya yanda muke a cikin jama'iyyarmu na RDPC da muke yawan gaya ma mutanenmu, mambobinmu, cewa a ci gaba da yi masamari da 'yan mata da suka shiga kwaya, ɗaukan kwaya, nasiya. Daga nasiya in an yi nasara, don shi abu kaman kwaya da shauransu yana nan kaman aljani ne, yana nan kaman iska ne. Mutum zai iya ya shiga ciki da safe, fitansa kuma ya gagara. To shi sa in aka kawo ƙarfi ana iya rasa wannan mutumin din. To kin gani a wannan lokacin din mu da muka san cewa ga yanda za a yi, shi muna kawo musu maganganu mai daɗi, muna nuna musu rayuwansu zai ɓaci idan sun kama wannan hanyar din.
To Malam Sani, game da yadda ka yi magana cewa kuna ƙoƙari dai ku yi wa mutane nasiha ne wanda kuna kiran mambobinku gabaki ɗaya wato da su shiga wato aikin yawa matasa nasiha
game da ainihi wato shaye-shaye na miyagun kwayo ko masu saidawa to kuma a tafiyar da ake yi sai al'ummar Kamaru suna gani kamar cewa wato rashin aikin yi ne ke ingiza matasa wato shiga cikin wannan sana'ar na sayar da miyagun kwayoyi da ko kuma masu shaye-shayen ma da suka tsinci kansu cikin wannan lamarin din
eh malama bazan ce maganar da kike faɗa ba haka bane amma na isa kuma in ce miki abin da kika faɗa ba daidai bane domin shi zancen aiki da rashin aiki ko a Europe ko a America akwai inda ake samu matasa da yawa da ba su aiki domin shi rashin aiki ya kasu a nawa tunani kaman kashi uku akwai marasa aiki da sun yi jami'a sun yi makaranta amma suna zaɓin aiki akwai marasa aiki da su ba sa so su yi aiki malalata ne akwai kuma marasa aiki da su ba su yi nasarar samun aiki ba a daidai matsayinsu kuma ba su yi makaranta ba su yi boko mai yawa ba to kin gani ashe akwai kala-kala har uku da ni nake tunani to kin ga shi kuma shaye-shaye ba don ba a aiki ba ne za a je a yi shaye-shaye ai ba shaye-shaye ba ne kawai yake nan kamar wato maguda akwai ayyuka da yawa akwai aikin da za ka iya kai ba sai ka samu aiki a gwamna ba ko a wani company ba akwai aikin da kai kanka za ka iya kai ira aikinka ka yi shi to kin gani waɗannan duk muna jawo kan matasa muna gaya musu duka ba za a hadu ai aiki a gwamna ba duka ba za a hadu ai aiki a company ba yanda duka ba za a hadu a zama tailor ba in an samu tailor dole za a samu mai gyaran keken dinki to kin ga haka abubuwan yake tafiya aiki ba shi lailai kai wanda zaka yi a hannun gwamnati ba shi boko ana tura yaro yayi boko ne sabila da abubuwa da yawa ba sai lailai sai aiki ba
to malam a matsayinka na alkali wanda kuke fada da kuma kuke tattaunawa akan matsalolin al'umma da dama duk da cewa akwai wani karon da kacewa akwai alkali wanda ke kula da aure akwai alkali wanda ke kula da zamantakewa da sauransu to naga kamar ainihi wannan batu ya shafi bangaren zamantakewar al'umma mun san muna da masu unguwanni muna da sarkin gari kuma muna da alkalai kaman ku wadanda wato kuke zaune a fada to amma kuma sai muka ga cewa cikin unguwanninmu a nan kasar kamar musamman ma a birnin Duwala wato ana samun wato waɗanda suke siyar da miyagun kwayoyi kuma suke siyarwa ƴaƴan makwabtai da makwabtai miyagun kwayoyi wanda ke haddasa matsaloli da dama kuma da yake warware kwakwalwar dan adam amma kuma har ila yau dai ba a yi kokari an samu wato wajen magance wannan matsalolin ba mai yasa
to masha Allah na saurare ki da kyau dangane da batun wato tambayan ki akan wato bala'i da muke ciki na safara da sayarwa da shayarwan din wato miyagun kwayoyi a cikin al'umman mu a kin kebanta da cewa garin Duwala to abin bai tsaya kai garin Duwala ba kawai wato haka babban birnin wanda wato al'amarin yana da tsamari a nan lalle ne gurare daban-daban anguwanni daban-daban da akan tarar da irin waɗannan wato cinikayyar din to kamar da nake fadi a can wancan lokacin din lalle a fada akwai waɗanda akan sanya su wato a matsayin su dangane da irin abin da suka karanta sai kuma wato akan gindaya musu waɗansu wato matsaloli da suke tasowa a cikin al'umma na yau da kullum matsala da ta shafi wato kwayoyi da shar da sauransu wannan sai ya zamanto wato min munin abin sai ba a kebe wato ainihin waɗanda alkalai a ce su din ne za su ba a'a karan katakaf alkalan sai aka sanya a duk lokacin da abin da ya shafi wato miyagun kwayoyi ne ko wani abin da yake saka maye to a lokacin duk wani alkali akan kira shi duk muna zuwa mu zauna sai mu tattauna mu ga me abin domin a ga hanyar da za a fito a magance ainihin shi wannan matsalan din a yau dai gashi wannan matsala abin din ya zama ruwan dare ne gaba gari ne gaba ki da wallahi manya da yara maza da mata da al'amari ne akwai waɗansu angurannin da suka keɓu da haka amma yau karan katakaf angon cikin Duwala ba inda baka samu ana sayar da waɗannan miyagun kwayuka ana sayar da su ne a kota ina wallahi to gaskiya abinda za mu iya yi wannan shine muke yi magana da rubutu magana da rubutu sanar da wato ainihin gwamnati cewa ga abin da ake ciki domin su san abin da zai. To kuma Maimunatu, kamar yadda kika sani, da duk masarantu masarauta wacce take ta gargajiya kamar masarautar Sarki Hausawa ta Fulani, ta Baribari, ta Bahuna, ta Arabshawa da dai sauransu, to duk waɗannan ba su da wani ƙarfi, ai ba su da kurku bane ko taki wanda yake za su sanya masu aikata miyagun ayyuka. Duk abin da yake sai dai su sanar, su ma idan sun tashi sanarwa to za su sanar da sarkin anguwa ne, domin sarki anguwa wanda yake sarki na gwamnati of the administration shi yakan lullube duk sauran waɗanna, za su sanar da shi, sannan shi kuma sai ya sayar da GO din anguwa, sannan kuma abin da har ta kai inda za ta je. Duk galibi wallahi wannan ana ta yi, kin san al'amarin din ne ya mamaye duniyar ne gabaki ɗaya yau, wannan shi ne gaskiyar al'amari. Ai al'amarin nan zuwa yake yi ta ruwa, ta sama, ta ƙasa, sannan kuma ai ƙasa tana da waɗanda suke masu tsaro a waɗannan gurare. A ta sama ai akwai ɗan tsaro, a ta ruwa akwai ɗan tsaro, daga nan abin yake shigowa, ana dafa shi nan ne, ana shiga shi, a sanin mu dai ban ci ana yana ba, ai shigo da su ake yi. To ai kamata ya ce daga inda yake shigo wannan a nan za sa katanga a hana shi shiga, amma ya riga shiga me kuka iya, kuma abin da kuka iya ku sanar ne kai, ku ji ku fa iya ga fa abin da ke yi. Sannan yau kuma a bisa gaskiya ai abin ba koyi ke ba, ai ana gani a iriya za a zo a kwashi mutanen a tabi da su yau da gobe, shikenan rashawa cin hanci ta riga ta yi kaka gida a cikin al'umma, yau ya riga ya yi kaka gida. Duk abin da aka yi da aka yi ai kwana biyu ne zuwa sati dai zaka ga an dawo da waɗannan jama'a, kuma zaka ga kasuwan ana ta ci gaba da shi. To me kai ya, me ka sani, me zaka iya yi? Ba ka da yi karfi, abin da zaka yi nan shine kawai ka sanar. Yawa sanarwa kuma mu muna ga lalle hanyar yaki da wannan al'amarin gwamnati. Gwamnati ita take da makami a hannu, ita take da karfi, bawa shiga da fita, duk hanya ta safaran waɗannan al'amuran ta sani ita ce zaka yi. Amma ba haka ba, mu ai ba abin da zamu iya mu yi a matsayin mu na alƙalai, haka kazalika kuma ga waɗanda suke wato sarakuna.
Jama'a, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu ɗan je hutun rabin lokaci a ɗan shakata da wannan.
Tokar a shafaya baya fa ba ta da kyan jama'a ku saurara, tokar a shafaya baya fa ba ta da kyan. Dubban mutanen gida daji suna zance, kwaya ko ba ta da kyau, dokar a shakwaya, dokar a shakwaya. Kakanka baya sha, babanka baya sha, bai kai ka shan kwaya, kar ku shakwaya. Kwaya ko ba shi da kyau, matarka baya sha, matarka ba ta sha, yayanka baya sha, bai sa ka shakwaya, to kar ku shakwaya. Kwaya fa ba ta da kyau, ta kalla ba nan dai. Kwaya fa ba ta da kyau, ta kan sa a lalace, kwaya fa daurara, kwaya fa ban sha dai.
Alhaji ya barista, barka da iwar haka. A matsayinka na matashi, Alhaji ya barista, mun san cewa ainihi sayar da miyagun kwayoyi yadda a halin yanzu duk matasa sun dauka, ko kuma ce mafi akasarin matasa sun dauka a matsayin sana'a. Mai za ka iya faɗa mana game da haka?
To alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mutum sadure, alal haqiqa matsalar shaye-shaye ko kuma harkar business na drug ko kuma miyagun kwayoyi ko kayan maye, domin aka ce kayan maye wato ina nan an generalist wato drug da kuma miyagun kwayoyin din. To mafi akasari matasa da yawa sun shiga harkan din domin samun kuɗi da wuri. Harkan din akwai kuɗi, shi yasa matasa da yawa wanda kike ganin sun shiga shekara ɗaya biyu sun zama sun miliyoyi, sun samu muga manyan kuɗaɗe. To mafi akasari za ka ga gwamnati suna cewa ayin suna yaki da harkar miyagun kwayoyi, ƙarya ne. Akwai da yawa wanda daga cikin jami'an gwamnati wanda suke ainihin wannan harkan ne, kuma daga cikin jami'an tsaro wanda suke wannan harkokin din, ainihin wato jami'an tsaro suna wato ci a wajen su. Shi yasa duk matashin da yake wannan harkan za ya ga yana da alaka da manyan jami'an tsaro, kuma tare suke ci, kuma an san shi.
To madalla ya bari sa kai maganar cewa jami'an tsaro ko kuma hukumar hukumomin wannan kasar suna da hannu dumu-dumu ciki shi yasa wato suke ba wannan matasar karfi ci gaba da aiwatar da sayar da miyagun kwayoyi shin to yaya kake gani cewa ko kuma na ce wasu hanyoyi ne za a bi domin magance waɗannan matsaloli mun san cewa hannu wato hukumomi yana da mai kaman wuya a ce dai an fita daga cikin wannan harka kwata-kwata
yanda za a tawo kan wannan matsaloli yanke abubuwa ne masu hanyoyi ne guda biyu zuwa uku sai gwamnati ta fara yakan masu sai da harkar miyagun kwayoyi a cikin gwamnati tukunna a fita waje middin ba yayi kullum magana da kuke kaman matsalan tsaro ne in ba fara yakan ƴan ta'addan cikin gari ko ƴan ta'addan cikin gwamnati ko ƴan ta'addan cikin jami'an tsaro ba ba za a iya yakan na daji ba to haka matsalan harkan kayan maye middin ba a yaki ainihin wato waɗanda suke harkan a cikin gwamnati ba ba a canza tsari ba ba a yi tsari mai kyau yanda za a yaki har daga cikin jami'an tsaron ba yana da matukar wuya a yaki waɗannan matasan domin matasa da yawa suna son arziki da wuri suna so ba sa son wahala ba sa son kasuwancin da za su samu riba kadan-kadan kuɗi arziki lokaci ɗaya suke yi to kin ga yawancinsu kuma suna ci kamar yadda muka ce suna ci da jami'an tsaro ku gaya mana yanzu duk a ƙasar nan a waɗanda kuke ganin duk suna harkan kayan mayen nan yawanci waye yake a fursuna babu wanda suke a fursuna babu wanda ake kawo kuma ga su nan suna hawa manyan motoci suna hawa manyan gidaje ana kallon su me yake badawa ya nuna kenan suna ci da jami'an tsaro suna ci da jami'an gwamnati
to amma a kwanakin baya mun ga yadda jami'an gwamnati musamman kamar wato custom waɗanda suke kan iyakoki domin a kwanakin ba airport nan na wato kasar Kamaru da kuma sashen kan iyakoki na wasu kasashe musamman kamar ta bangaren Nigeria da sauransu an samu wato matsaloli na wato da custom ta iya bakin kokarinta na wato ainihi kama tantan na miyagun kwayoyi da suke yunkurin shiga kasar Kamaru to yaya za ka shiga wannan hanyar cewa ainihi akwai wato hannun hukumomi da sauransu bayan kuma suna ana bayyana mana cewa suna iya bakin kokarin su wajen wato kawar da wannan sana'ar
abin da yake so mutane su gane a kasashe manyan kasashen United Arab kaman irin su Qatar Kuwait Dubai Oman da sauran kasashe irin su Syria irin su Yemen irin su Lebanon irin su Iran Saudiya in an kama waɗanda suke ainihin harkar mai fille masu kai ake yi ko in an kama kayan maye za a tara tsawon wata biyu uku sai a yi gayya a yi taro na musamman a zo a yi bikin konawa duk duniya tana gani
a
bainar jama'a kuma in an kama su fille masu kai ake keriya ake masu ke gaya mana Najeriya da Niger ko Afirka mu bayin Allah Afirka mu ta yamma ko a kasan Kamaru misali ku gaya mana wane dan harkan kayan maye ne aka taba kama aka bayyana mana shi a jarida an yi mai hukunci babu shi ne zan taba gani ba kuma waɗannan kayan mayen da ake kama in an bayyana mana custom ko douane wanda ake kira da Faransa sun kama mun ga an kama mun gani an bayyana mana daga bayan wannan dan bidiyo na minti biyu uku an nuna mana shi kenan daga ƙarshe ya aka yi da wanda aka kama su da wannan kayan maye ya aka yi da wannan motar da aka kama kayan maye na a cikin ta ya aka yi da wannan kwayoyin ko wannan kayan maye a ina aka kai shi ya aka yi da shi shi kenan maganar sa ya bata wannan yana tabbatar mana cewa yana nan a jene ko kuma su ɗan jami'an tsaron sun yi business ɗin sa su ma sun saida ko kuma shi ina wanda aka kama shi da wannan kayan maye din a ina suke shi kenan wannan maganar ta wuce sai ba musu shekaru
wani lokacin sai a nuna cewa yaran su ne ake kamawa kuma waɗannan yaran ba sa iya furta waɗanda ko kuma shugabannin su ko kuma su ogwa ko waɗanda su
wannan zancen banza ne duk yaron da aka kama yana wani harka in ya sha wahala zai furta ba wani wanda ba zai iya furta wanda ya turo shi ba in an dai an kama shi zai furta wane ne ba mu har yanzu in an kama yaran ba a bayyana mana wane ne shugaban su ba a bayyana mana to ba ma wannan ba ma kayan mayin da ya riga ya shiga wannan ya akai da shi ba a bayyana mana yanda akai da shi sai ya bata ya nuna mana sun saida ne su sun shanye ne su tsakanin su ko kuma a'a me suke da shi ko sun tona rami sun binne in a gaskiya ana so a kawo karshe in an kama kayan laifi sai a yi hukunci duk duniya duk jama'an kasar su gani muna da gidan talabijin na kasar misali CRTV duk abin da aka yi a gwamnatanci ana nuna mana in an kama kayan maye a nuna mana a CRTV in an yi ma wa'annan wanda aka kama hukunci a nuna mana a CRTV in an kona motar da ainihin wato ko an kai ya aka yi da wannan motar a nuna mana ya aka yi da wannan kayan ainihin taro an kona shi ne shin a kasar Denmark ko kuma wannan kasashe da suke wannan harkar ne a sun zo sun ya aka yi shi ba a nuna mana shikenan magana ta wuce haka sai wannan yana bada daman wa'ansu su kara shiga su shiga wannan harkar domin ko an kama ni ma fita zan yi ni na san ko an kama ni in na san akwai kudaden da zan bada akwai manyan da nake da su wanda suke ci a karkashin na in an rige ni an hana ni wannan harkar su ma kofar su ta toshe sai su juyen da za su yi kutun-kutun a biya kudi a yi kaza a yi kaza a fitar da ni kuma in ci gaba da harka na domin ga matasa iyaye su ci gaba da yi ma ƴaƴansu tarbiya gwamnati da jami'an tsaro ba abin da za su yi harka maye iyaye kowa ya iya ma kansa kowa ya kula da ƴaƴansa kowa ya kula da tarbiyan ƴaƴansa shine kawai ba abin da ya fi wannan
Mallam Abdulkadir Hassan shahararre ta fannin likitanci na gargajiya da addinin musulunci a wannan batu akan ta'amali da miyagun kwayoyi wanda mafi akasari matasa ne ke yi to malam mai yake sa waɗannan matasa shiga cikin ainihi lamarin shaye-shaye
harko dai sunana Abdulkadir Hassan idan ake magana akan shi shaye-shaye za mu ce wata hanya ce da ma'abocinta wanda ake nufi da drug abuse yake sa kansa a ciki ta wasu halaye daban-daban na farko yana iya yiwa maƙwabtaka wanda ake nufi da environment mutanen da ke ciki yake tare da su yake rayuwa su za su iya tura shi cikin wannan ta'amali na shaye-shaye wani lokacin da ka gidansu saboda fama da pressure da fama da kunci ko dai kuncin talauci ko kuncin takura ko kuncin rashin kula zai iya tura cikin abin da yake sa da drug abuse sannan kuma wasu lokutan suna iya yiwa wadata kuɗi idan mutum yana da wadata ya fi karfin abinci ya fi karfin abin sha zai iya faɗa cikin shaye-shaye saboda in ya san ya ci ya ƙoshi in ya ci ya ƙoshi to zai yi lokacin sha'awa ta ɓarna za ta rinka suke zuwa cikin zuciyarsa wannan hanyoyi sune wannan sune daga cikin wasu hanyoyin da ake iya yiwa mutum ya faɗa kansa cikin shaye-shaye
to malamin wasu hanyoyi ne kaga za a iya abi wajen wato dakile wannan shaye-shaye ko kuma fidda waɗannan matasa da suke fuskantar wannan matsalar din
to kuma shi idan dan adam isa kansa kan shaye-shaye ina samun wasu matsaloli guda uku ko sama da haka na farko tattalin arziki nasa zai raurawa ko dai in ya karar da nasa ya rasa iji ne wani isiyo da isha ko kuma idan yana da watata kudin za su rasa karuwa to sannan na biyu kuma zai iya cutar da kansa da kwakwalwarsa sannan kuma zai iya cutar da yan uwansa saboda za a ringa cewa dan uwansa ne yake kaza yake kaza sannan zai iya cutar da mahaifansa za a ce dan su ne yake kaza kaza sannan zai iya cutar da su maƙotaka wato environment nasa mutanen da ke kewaye da shi saboda zai koya wasu daga cikin ƙanana daga cikin wanda ba sau'insa ba su sha'awar su rinƙa yin abin da yake yi to wannan shi ne dai a taƙaice irin abubuwan da wannan ta'amuli wannan mu'amala ta drug abuse take jawowa to idan muka zo muka dube ta irin abubuwan da ke sabbaba a jiki na farko tana sa mutum izarmi a rayuwarsa in bai ta'amuli da wannan abun ba zai zauna lafiya ba sannan ina sabbaba wa shi kansa jikin nasa da jininsa ina sabbaba musu su samu wani irin nishaɗin da in bai wannan abun ba to hankali zai tashi
to malamin wasu hanyoyi ne kaga za a iya abi wajen wato dakile wannan shaye-shaye ko kuma fidda waɗannan matasa da suke fuskantar wannan matsalar din
to hanyoyi da ake bi gurin dakile wannan ta'amali na farko dai dole sai an raba shi me wannan ta'amali na kwaya daga cikin mutane ma'ana sai an dauke shi an raba shi ya ba cikin mutane an yi campaign din sa kenan an adana shi ko dai a gida ko dai a wurin da aka ware masu shaye-shaye ana kiransa da gidan tarbiya muna ta'amali da su to sannan kuma dole a hana shi a rike wurin da yake samun kuɗi dole a je a dakile wannan hanya sai ya gama karɓar magani sai ya gama karɓar tarbiya sannan daga baya sai a ba shi dama ya fara ta'amali da kuɗi a hakan ma za a rinka auna shi ne a hankali a hankali sannan kuma sai an a gurin ba shi tarbiya sai an haɗa da guda biyu sai an ɗauki abubuwan da sa jinin nasa ya gurɓace wato su wannan sinadaran ƙwayar da yake sha kamar mutum nicotine ko irin makamantansu to sai an hana shi sannan ku sani cewa idan aka tashi a hannun malam mai shaye-shaye to akwai wani irin nau'in hauka da yake biyo bayan hana shaye-shaye shi ne ake ce da shi hauka na bayan hana shaye-shaye idan mutum ya daina shaye-shaye idan ya haƙi daina yau to akwai wani nau'ika cutuka da suke iya bujiro masa kamar ciwon kai kamar fita daga hayyaci kamar rikicewa wani za ka ga su ihu zai fara yi wani za ka ga surutu zai fara yi wani za ka ga masifa zai fara yi ma'ana bayan lokacin da aka hana shi wannan shaye-shayen to dole an gani shi mai sarzi ya samu rabbi shi ya kula da wani irin abu ne izo masa ciwon ciki fara yi ko ciwon kai in ciwon kai ne to an san abin da yi ya jawo za ka dai a takaice wannan ta'amuli wannan mu'amala da masu shaye-shaye suke yi to tana da hadarin gaske kuma tana sabbaba musu hatta duk kasar da take da mabiya shaye-shaye a tare da ita ma'ana masu shaye-shaye da su ne samari sun biya to wannan kasar ba ma zancin cigaba kar ma ka zanci wannan kasar za su samu cigaba domin me wanda su kawo cigaba a garin to ƴan kwaya ne
to ka ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyan jama'a ku saurara kwaya fa ba to can da ba na sha wanna mu baya sha to ka a sha kwaya kwaya fa ba ta da kyan jama'a ku saurara kakanka baya sha babanka baya sha mai kai ka shan kwaya ina yan kwaya na lanci yan kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a a saurara na lanci yan kwaya na ina yan kwaya jama'a a bashare wallahi ba ta da kyau
kafin mu karkare shirin namu bari mu leka filin girke-girken mu
to malama saki na so ki mana bayani game da yanda ake man gujiya da kuli-kuli
man gujiya da kuli-kuli man gyada gujiya kake sayarwa sai ka zo ka sa tire ka gyara
barara
ka hudda mai kwamsa akwai barara ake sayarwa amma akwai mai kwamsa ɗaya a ciki sai ka hudda ta da wata tsakuwa da wata wadda take ta zama borin gyada duk ka hudda in ka gyara sumul kuma sai ka soya in ka soya ka kare sama-sama ake mata in ta sanyi sai ka murje ta ka baka ce ta tas kuma sai ka je ka nuko ka hudu da sal sai ka je ka nuko ta kamar ka dota a mashin in ka je kamar ka dota in ka zo kuma sai ka dora ruwan zahi sai ka janyo injin ka da huddawa
ruwan zahi a wata tukunya da ba
a wata tukunya ake shi injin naka da ba ka wanke shi sai ya bushe sai ka zuba in ka zuba akwai tire da muke sa gawayi daga kasa anya so kana tura kana tarho ruwa kana tura kana tarho ruwa ga wuta daga kasa tana ba
kana murgina
tana ba kana tuka kake ma sam kana tuka kana tuka da wannan kanin yi kana tarho ruwa har ya zama matsi har ya huddo mai har ya yanke yayi kalara in ya wuta ya kalara gwanin kyau sai ka fudda wuta ni so sai ka sa fanteka daga kasa
wannan wuta ta kasa ta tire
eh hudda ta ake in ya yanke haka hudda ta kuma sai a kawo fanteka a sa daga kasa akwai kisa akwai hanci da ake darniya
mulkin wani
yawwa sai ka hudda shi daga nan man yake zo kana tuka iya zubiya kana tuka iya zubiya mai ya kare chat ya matsa in ya so kuma sai ka hudda ka an kare ka hudda matsanka in ka hudda matsanka ka kawo dukka ka dure manka
in ya so sanyi a mako
ka mu daga hudda ma zuba ki bai komi
da zahi
iya da zahi amma bai komi abu do kawai in ka kare ni so sai ka zo ka aje matsanka ka dauko dan ruwa kana tsoma hannu saboda wuta ka shiga mulmul kuli-kulin ka
kana
ci kana matsiya kana cura kana ma har ka kare
kuli-kuli
har kuli-kuli in ka kare kuma sai ka dauko wata tukunya ko fala ka zuba wannan man da ka hudda
na suya
ka sa wuta ana nan in ya tahosa sai kai ka dauko kuli-kulin kana zubawa kana motsa hali da hurramus ka sauya halo ka zuwa hali ka kare haka ake man gyada in ka kare kuma sai ka bar shi ya sanyi in ka man kararen marice ne shi ko ran magarma bana dura mai da sahi kanan yayi sanyi sai a dura kuma da litir kake aula ka zuba a jarka ka saka ga ko litir nawa ka safi
to
to madalla masu sauraro anan kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin dukkanin abokan aikin namu na yau da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa Julie Leather Session da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya yau da godin shirin su bi o I'm gonna make you mine.